sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu auren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya hawa kuma ana iya samu a Alpha Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama ta sharto suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masarare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da babaya ku muke farin cikin sake jin algaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa sanata daga jihar Kogi a Najeriya wato sanata Dina Melaye sun shiga takon saka shi da jami'an tsaro sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi na tare da Salu Garba sannan mu kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya tare da baban jaridar Jibrin sai sakonnin da ku masarare kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Balaguzayin wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da ake zargin ƴan tawayen Yamal da suke saman ɗaurin gidi daga Iran suka harba akan ƙasar Saudiya sun kashe mutum ɗaya suka kuma jikata wani wasu mutane biyu a Riyadh kamar yadda wasu kafofin yada labarai a Saudiya suka bada labari. Waɗannan harin ya rutsa da su ƴan ƙasar Misra ne da ke zaune a wata unguwa da ke babban birnin Saudiya. Rundunar mayakan sama ta Saudiya ta ce ta tare ta kuma lalata makamai masu linzami guda 7 da aka harba akan Riyadh da wasu birane na ƙasar guda 3. Wasu shaidun gani da ido da ke cikin ƙasar sun ce sun ji ƙarar wata gagarumin fashewa sun kuma ga walƙiya a sararin sama. Jama'an Saudiya sun ce harin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasar. Iran ta tabbatar da ba da goyon bayanta ga 'yan tawayen Houthi amma kuma ta musanta ba su makamai. Gwamnatin Najeriya tana nan tana tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram kamar yadda ta faɗa akan yiwuwar tsagaita wuta kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi. Wannan shi ne karin farko a cikin shekaru da gwamnati ta fito ta bayyana cewa tana magana da Boko Haram akan shirin tsagaita wuta. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta faɗa a baya cewa a shirye take ta gudanar da shawarwari da mayakan sa kan amma ba ta bada wani ƙarin bayani ba. A halin da ake ciki kuma sama da 'yan mata 100 da mayakan Boko Haram suka sako sun koma ga hannun iyayensu a jiya Lahadi. A cikin watan Fabrairu ne mayakan sa kan suka yi garkuwa da 'yan matan da suka sace su daga garin Dabci. Masu zanga-zangar 'yan awarin Catalonia sun yi arangama da 'yan sanda a birnin Barcelona a Spain yayin da suke macin nuna rashin amincewarsu da kama tsohon shugaban yankin Caspe de Mort. 'Yan sanda sun yi amfani da kulaƙai domin hana masu zanga-zangar zuwa ga ofisoshin gwamnatin Spain. Masu macin sun jefi 'yan jami'an 'yan sandan da shara da wasu abubuwa, aƙalla mutane 50 ne suka samu raunuka. Dubban mutane ne suka mamaye titunan babban birnin Catalonia da nuna goyon bayansu ga shugaban yankin da aka tsige mai ra'ayin 'yan awarin wanda aka kama shi bisa takardar san macin ƙasa da ƙasa a ƙasar Jamus a jiya Lahadi. Tsohon shugaban ya tsallaka akan iyaka daga ƙasar Denmark ne zuwa ƙasar Jamus. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken ƙasar London da Rasha ta yi a zaɓen Amurka, duk da cewa wasu lauyoyi guda biyu da aka ba da sanarwar za su shiga sahun lauyoyi da za su kare shi yanzu ya fasa ɗaukar su. Sabuwar gyaran fuska a rukunin lauyoyin Trump na zuwa ne kwanaki bayan da jagoran lauyoyin da suke kare shi kan wannan zargin da ake kira John Dodd ya janye daga cikin lauyoyin yayin da wani shahararren lauya da ke nan Washington Theodore Olson ya shi kuma ya ƙi amsa gayyatar zama ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare Trump. Jiya Lahadi, Mark Zuckerberg mai kamfanin Facebook ya yi amfani da shafukan wasu manyan jaridu daban-daban tara a Ingila da Amurka, inda ya nemi afuwa daga ma'abutan Facebook saboda gagaruman zamba cikin aminci da kamfanin ya yi wajen bayyana bayanan miliyoyin mutane da suke amfani da dandalin na Facebook. Zuckerberg bai ambaci sunan kamfanin ƙasar Birtaniya ta Cambridge Analytica da ake zarge da amfani da dimbin bayanai da ya samu daga hannun wani mai bincike dan ƙasar Ingila da Facebook din ya bashi izinin ya tattara bayanai domin harkar bincike da ya ibinci ilimi. Kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya biya Cambridge dala miliyan 6 wajen masa bayanai kan masu zaɓe. A yaƙin neman zaɓen Amurka da Trump ya yi nasara a shekarar 2016.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Fara da rahoton takon sakan da ake tsakanin Sanata Jina Milaye na Majalisar Dattijan Najeriya da jami'an tsaro a kasar ga Nasiru Adamu Hikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta shigar da ƙara babbar kotun tarayyar Najeriya da ke kogi don tuhumar Sanata Jina Milaye da laifin damƙa bindigogi ga wasu 'yan bangar siyasa biyu, Kabiru Sa'idu mai shekaru 31 da Nuhu Salisu mai shekaru 25. Tuhumar dai ta biyo bayan kama 'yan bangar ne da ake tuhuma da satar mutane, inda suka bayyana cewa wani mutum mai suna Muhammad Audu ya haɗa su da Dino Milaye a Abuja a bara, inda nan ne suka mallaki makaman. Rashin gurfanar Milaye gaban kotu a zaman farko ya sanya rundunar barazanar matukar ya ki bayyana a ranar 28 ga watan nan za ta ayyana neman sarwa a Jallo. Kakakin rundunar Mushid Jimawa wata sanarwa ya ce rundunar ta sanar da shugaban majalisar da ta Bukola Saraki halin da ake ciki don turo Dino ya amsa tambayoyi, amma ya ki zuwa. A martaninsa, Dino Milaye ya ce ba zai halarci kotun ba don zargin barazana ga rayuwarsa.
Ba a taɓa zuwa ofis ɗina ba, ba a taɓa zuwa gidana ba, ko a nan ko a kogi ana nema na a kotu ba. In ban je kotu ba, kotu ce za ta bada wannan me nasan da ya koma ya zama judge, sun zama alkali. Kawai ne suna son su kashe ni ne, suna son yakin da muke wa talakawa muke a gyara gwamnatin kogi, a gyara gwamnatin Najeriya, suna son kawai in yi shiru. Mu kuma ba za mu yi shiru ba sai dai su kashe ni. Wallahi tallahi, wallahi tallahi, mun lalace takobi ba gudu ba da baya. Za mu ci gaba da kare talakawan Najeriya inda gwamnati take da kuskure. Za mu fito mu gaya mata gaskiya cewa ana bukatar gyara.
Mai haka ne Dino, me yasa ba za ka sadaukar da kanka ka je kotun nan ranar 28 ga wata ka nuna cewa za ka iya kare kanka ba?
To ka san me rai fa shi yake kare kanshi. Su biyu aka nemi raina a wannan wurin. Ba sai ina da rai zan kare kaina ba? Ko talakawan ma da nake wa yaki ai sai ina da rai. Saboda haka dole in fara kare raina tukuna. Ni kawai yanzu na riga na yi takarda, na tura majalisar ɗinkin duniya, na tura wa America, na tura wa Amnesty International, National Human Rights Commission, na cewa akwai haɗin bakin ƴan sanda da gwamnatin kogi suna son su kashe.
Kazalika, Milaye na fuskantar kiranye daga hukumar zabe bayan kasa samun nasarar ɗaukaka ƙara, amma yanzu ya nufi kotun koli don neman dakatar da wannan korar. Ga Aliyu Bello na hukumar zabe.
Dino Milaye ya ɗaukaka ƙara ya kai wata kotu, wacce kotu kuma ta ce a'a, ta yi watsi da ƙararsa ta kuma sake dawo hukumar zabe aikin cewar ta ci gaba da wannan ƙurar kiranye kamar yadda mazaɓarsa ta nema.
Duk da haka dai, Dino Milaye ya yi wannan bugun kirjin.
Dawowa dai ne, insha Allah, dawowa gida, amma zan koma gida sai ranar 20 ga watan Mayu 2020.
Milaye dai da yanar gizo ta yaya ta cewa ya arce daga Najeriya ya garzo Abuja yana cewa baya shayin komai. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba da yi 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 ba
Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11. Ga kuma shirin mu na gaba.
Kudi a kashe sau da hanya mai kyau.
Kudi a kashe sau da hanya mai kyau.
Kudi a kashe sau da hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum. Daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi. Kusan watanni biyu kenan da gwamnatin Ingila ta bada wata sanarwar bazata inda ta ce za ta bari 'yan Najeriya su yi kasuwanci a Britania da Naira. To ko menene wannan yake nufi? Wakilin muryar Amurka da ke Kano, Malam Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi firar da Dr. Lawal Yahaya Habib, malamin harkokin kasuwanci cinikayya tsimi da tanadi a kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Ga Mahmud Kwari da firar.
Malam a kwanakin ko ɗan makon da suka wuce gwamnatin Burtaniya ta ce za ta kullo da tsari wanda zai tabbatar da cewa za ka ɗau kuɗin Najeriya wato Naira kai amfani da shi a birnin London ko kuma ko ina ne kowane ɓangare ne na ƙasar Burtaniya ka yi saye ko ka sayar ko a sai kayanka da Naira ko ka sayar a baka Naira da sauransu. Wani abin yana ta wato yi wa mutane kai komo a kwalansu cewa menene ku a nazari kuke ganin cewa ya sa hukumomin Burtaniya sun bullo da wannan tsari? Me nazari ya nuna ne?
Assalamu alaikum. Na ɗaya abin da ya kamata mu fara ganewa shi ne cewa Najeriya a Afirka tana ɗaya daga ƙasashe wanda suka fi mahimmanci a kasuwanci da ƙasar Ingila bayan rainin da Ingila ta yi mana. Sannan kuma ita Najeriya mahimmancinta yana daga wato abin da Hausa yake cewa ita kasuwa, mutane su ne kasuwa. Ta fi kowace ƙasa a Afirka yawan mutane, kuma ta fi kowa a Afirka yawan mutanen da suke zuwa suke kasuwanci a ƙasar Ingila. Duk sanda tattalin arzikin Najeriya ya yi ƙasa ko mutane suka rasa kuɗi, to wato kasuwa a Ingila tana girgiza saboda yawan zuwa da masu kuɗinmu da masu karatunmu da sauransu suke zuwa. A yanayi da ita Burtaniya ta samu kanta na fita daga cikin ƙungiyar Turai, tana neman waɗanda za ta daɗa assasa ta daɗa ƙarfafa kamunta na kasuwanci a gare su. A ɗaya daga ciki a ƙasashen Afirka wanda in ka lura a Najeriya, wato ita ƙasar Afirka ma gaba ɗaya yanzu ta zama ita ce wato abar bege ga manyan ƙasashen duniya. Misali China hankalinta ya juyo a America haka,
wato nahiyar Afirka.
Nahiyar Afirka. To menene dalili shine wannan nahiya ita ce nahiyar da tafi kowanne siyan kayayyaki wanda ba ta sana'antarwa. Su kuma waɗancan ƙasashe suna da sana'antar da kaya. Misali America tana sana'antar da kaya, China tana sana'antarwa, Burtaniya tana sana'antarwa. Idan suka cinikayya a tsakaninsu sai wannan ya tsaye na wannan, wannan zai tsaye na wannan. Mu ko ƙasashen Afirka ba ma sana'antar da komai sai dai mu siya. Saboda haka mu ne kyakkyawar kasuwa wanda za mu siya mu ba su abin da suke so na daga kuɗi, daga kuma albarkatun ƙasa wanda suke bukata. ita Burtaniya abinda take bukata ta dade rike Najeriya shine ta tabbatar da cewa ɗan Najeriya tattalin arzikin kasar su ba zai hana su iya zuwa su je kasar ta wajen kasuwanci ba me za ta rike wuyan su shine ta sa kudin su ya zama ɗaya daga cikin abin da za a iya cinikayya da shi a Burtaniya wannan zai sa a maimakon ka tafi wata kasa zaka tafi da kudin nan kai siyayya a Burtaniya kamfanoninta da kasuwanninta suna jijjiga a sanda tattalin arzikin kasa na ƴan Najeriya ya kasa kuma yanzu zuwan China da sauransu wanda zai sa kudaden China da ba su da karfi darajar su bata kai na Burtaniya ba izaman cewa hankali ya tafi kacokan zuwa China da kasuwanci sannan ga America tana da danno karfinta abinda Burtaniya za ta yi tunda kudin ta yana da karfi kuma sannan tana da rasa abokan cinikayya musamman na Turai abinda za ta shine ta bada karfinta wajen kasashen Afirka musamman Najeriya da tafi ko ina yawa tafi kuma ko ina masu zuwa siyayya to izaman cewa da kudin ka in ka dauka ka shiga cikin kasar Burtaniya zaka siyayya wannan zai dada mai da mu izaman cewa ba za mu barta ba
to wannan malam yana nufin kenan darajar kudin naira zai iya zai kare kenan misali idan haka ta faru
to karuwar sa ya danganta da irin abinda su ɗan Burtaniya za su bukata darajar kudi a kasa yana dogara ne da yadda bukatun kudin ta yake da kasashen duniya misali me take sana'antawa da kasashen duniya suke bukata za su siya idan za su siya shine za su samu abin da ake kira musayar kudi domin su zo su siya idan misali Najeriya fetur kawai take siyarwa ba ta da wuta da take sana'antar da waɗansu kaya ba waɗansu ayyukan kayan gona da take fitarwa mannan iyakacin bukatunsa iyakacin wannan ne abin da ake kira demand to abin da ake kira bukatar kayayyakinka shi yake sa darajar kudinka amma idan ana karɓar kudinka a waɗansu kasashe ba yana nufin dole darajar kudinka za ta karu ba sai dai in kayayyakinka da kake sana'antarwa ana da bukatar su ba kudin kawai ba saboda haka idan ya zama cewa ana kashe kudin Najeriya a Burtaniya ko da kudin zai daɗa daraja ba zai kai yadda a ce a Najeriya ce take sana'antar da kaya kayayyakin Najeriya ake bukata a Burtaniya ba ka gane babbaci
to idan haka ne malam wace irin gajiya Najeriya za ta samu ko kuma ƴan Najeriya da wannan tsari da Burtaniya take so ta dabbaka
saukin kudin musaya shine ko da cewa ba wai darajar kudin ne za ta ragu ba amma saukin kudin musaya ma'ana za ka dauki kudin ka dalibi zai dauki kudin su kudin Najeriya a tura masa ya biya kudin makaranta idan misali aka shirya kudin Najeriya miliyan 3 ne yake biya kudin karatunsa dan an dan ya zama cewa zai biya da naira ba zai biya da kasa da miliyan 3 ba miliyan dai 3 zai biya amma ya samu saukin kudin musaya saboda haka baya bukatar kasuwa bayan fage da sauransu zai dauki kudin nasa ya tafi can kaga akwai wannan sauki na kudin musaya zai baya bukatar sai ya cancanta kudi anan kafin ya je a Burtaniya su kayyaki zai je can ya samu kudin Najeriya sai ya kaga saukin kudin musaya wannan saukin kudin musaya zai sa kasuwanci ya tabbata idan ya tabbata tsakanin kasar Burtaniya da Najeriya ba tare da wai lallai sai kudin Najeriya ya daɗa daraja ba amma cinikayya za ta ci gaba da dorewa saboda saukin kudin musaya
wannan tsarin yana nufin misali yanzu idan ina dalibta a Burtaniya ko ina wata hada-hada a Burtaniya idan na je banki zan iya zara kudin naira kenan ne amfani da su ko kuma a ya tsane shi tunda ka ce babu maganar musaya
eh to ai wannan abin da yake nufi shine za a iya samun kudaden Najeriya a can a kasuwar su ana sayarwa zaka iya zuwa ka tafi da kudin ka ko kuma daga kudin ka daga nan ka tura shi Burtaniya in ka je ba waka dauki kudin pound na Burtaniya ba a'a ka dibi kudin Najeriya kai mu'amala da su kudin ka kake shi cewa da darajar sa da kake da ita yake da ita a nan idan anan za a ce pound din Ingila misali 250 ne idan in ka canja shi anan ga yadda yake a can din ma kusan haka ne bambanci shine baka bukatar sai kai buwayen su hanyoyi na ka canja naira ka zama pound sannan za ka kashe kawai in ka je za ka dauki naira ka kashe amma daidai abin da yake kimantawa abinda aka ce darajar wannan shine daidai da wannan haka zaka kashe a can wajen
baya ga wannan saukin samun yanayi na musaya din akwai wani alfanu da misali shi dan kasar Najeriya misali za a iya cewa gashi zai iya cin gajiya idan aka ci gaba da wannan mu'amala ta a dinga amfani da kudin Najeriya a kasar Burtaniya
a to ai id a shi dan kasa babban cin gajiyarsa ya zama na cewa kudin sa yayi karfi yayi daraja kuma in aka buƙaci kudin sa a wayin su kasashe ya zama na cewa buƙatar kudin nasa ba wai buƙata ce ta ƴan kasar sa ba aka ƴan waccan kasar ne suke buƙatar kudin sa domin su zo su ci da kaiya da shi shine kudin sa zai da daraja in kudin sa ya da daraja sai ya zama na cewa shigo da kayayyaki za su sauki idan kudin shigo da kayayyaki suka sauki wato tsada kayayyakin za ta sauka amma a wannan yanayin ba kudin ne za su yi sauki ba dan ana ci da kaiya da su za dai a samu su ciniki da kasashen Ingila wato da siyo kayayyaki daga nan za su samu saukin kudin musaya to in ma za a samu saukin rashin bin kasuwar bayan fage domin a canja kudi ita ce za ta tallafa cinikin yayi sauki kayayyakin da aka samu daga Burtaniya kudin su idan mana cewa ba zai dada zafafa ba saboda ba sai an bi ta bayan fage ake samu kudin cinikayya ba amma ka tuna cewa kudin Burtaniya yana da wani karfi da kusan ba wani kudi da ake cinikayya da shi yanzu a Najeriya wanda suka fi na Ingila kuma wannan siyansa da ake yi da za a siye shi da naira ba zai karya shi yayi rugurugu ba kuma mafi yawa bukatun da yanzu Najeriya take da shi Najeriya ta fi bukata a kasashen China da sauran kasashe masu tasowa India da sauransu fiye da Ingila mafi yawa kayayyakin Ingila na masu kudi ne kuma suna da daraja da yawa a duniya wanda shine yasa ta iza mana cewa ita ba ta son ta kare kudin ta kuma kayanta ba masu sauki bane ga kasashe masu tasowa
to mara a hukumance fa za a iya ci akwai wata gajiya misali da a gwamnatance za a iya cewa Najeriya za ta amfana da wannan tsari idan ya ci gaba da wanzuwa
eto a diplomasiya wannan wani abu ne ci gaba kasa iza mana cewa wata kasa ta mutunta kudin wannan kasar kuma ta dauke shi da wani abu wannan yana nuna kasar cewa ita fa kasar nan wato kawa ce ta kasuwanci ta dindindin wanda kuma ake ganin cewa za kasuwanci da ita zai tabbata wannan yana nuna Najeriya kawa ce ta dindindin ga Burtaniya kuma kasuwancin su zai ci gaba da haɓaka kuma shugabannin su za su ci gaba da damawa tare wannan yana nuna tafiya tare ne a kasuwanci amma ba yana nuna cewa su Ingila za su karya kudin su ne domin ƴan Najeriya su samu ta garaba sama
madalla jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Lawal Yahaya Habib da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu tare da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke muku fatan alheri kasance lafiya
to a gaida Salu Garba yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
Zamu fara sharhin jaridan ne yau da jaridan leadership a daya daga cikin labaran jaridan na cewa kungiyoyin shugabannin arewacin Najeriya na neman wasu ƴan takara hazikai daga arewacin Najeriya jaridar ta bayyana cewa karshen wani taro da kungiyar Arewa Consultative Forum ACF da Northern Elders Forum da kuma wasu kungiyoyin arewacin Najeriya 16 suka gudanar a garin Kaduna sun bayyana takeicin su ga jagorancin wakilai daga jihohin arewacin Najeriya a gwamnati mai ci yanzu duk wanda aka kama da makami za a yi maganin sa in ji rundunar sojan Najeriya wannan dai yana daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation jaridar ta ruwaito rundunar sojan Najeriya ta hannun kakaginta Brigadier General Texas Chukwu na baida martani game da kalaman da tsohon ministan tsaron Najeriya General Tiwa Danjuma yayi cewa a wasu sojoji na taimakawa wajen tada husuma a kasar inda kuma yayi kira ga al'umma su tashi tsaye su dauke makamai domin kare kansu rundar sojan dai ta ruwaito babban hafsan sojojin Najeriya na musanta zargin da tsohon hafsan kuma ministan tsaron na Najeriya yayi rundunar ta yi gargadi ga jama'a da su watsi da kalaman na tsohon ministan tsaron Najeriya Teophilus Danjuma sai kuma jaridar da son inda ta ruwaito hukumar sadarwa ta ƙasa na cewa yanzu haka masu amfani da shafin internet a Najeriya sun kai miliyan 100 jaridar ta da son ta ruwaito shugaban hukumar sadarwa sadarwa ta ƙasa NCC Professor Umar Garba Dambata na cewa ya zaka masu amfani da shafin ta internet sun kai miliyan 100 a yanda kuma masu amfani da wayar salula suka kai miliyan 147 a cewar shugaban hukumar ta NCC dai yanzu haka hukumar ta kamar da wasu ajandodi guda 8 da zai taimaka wajen bada kariya ga masu amfani da kafofin sadarwa daban-daban a Najeriya. Iyaye ƴan matan sakandaren Chibok a jihar Borno sun gana da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo a Abeokuta, wannan dai da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Independence. A cewar jaridar, iyayen ƴan matan sakandaren Chibok a jihar Borno sun gana da tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo a gidansa dake Abeokuta, inda kuma suka gabatar masa da roƙonsu na fatan a sako ƴaƴansu da aka sace. Iyayen dai sun bayyana jin daɗin su da sako ƴan matan garin Dabci a jihar Yobe su 104, inda kuma suka ce hakan ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da cewa za a sako ƴaƴan nasu nan ba da dadewa ba su ma. A ƙarshe sai jaridar This Day, jaridar kuma da ta rawaito dandarar ƴan sandan Najeriya na neman ɗan majalisar dattijan Najeriya Senator Dina Walaya ruwa a Jallo. A cewar jaridar, kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya ya buƙaci Senator Dina Walaya ya kai kansa hedikwatar ƴan sandan Najeriya dake Lokoja don ƙashin kansa kafin rundunar ta ayyana shi a matsayin wanda ake nema ruwa a Jallo. Bayan Senator Walaya da rundunar ke nema, har ila yau tana neman Muhammad Audu, ɗan tsohon gwamnan jihar ta Kogi, wato marigayi Abubakar Audu, da yanzu haka suke fuskantar caji a wata babbar kotun tarayya dake garin Lokoja bisa zargin da ake musu da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Baban ya jifar murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum murar Amurka, mai magana Nura Muhammad mai Asali Gusau. Ayin hakika mun ji daɗin sako mata ƴan makarantar Dauci da mayaƙan Boko Haram suka sace, kuma wannan baya rasa nasaba da addu'o'in da al'umma sun kafa kuta suna yi. To amma ya kamata iyayen waɗannan yara su san su ciki jikinsu domin su bar ƴaƴansu su ci gaba da zuwa makaranta.
Ni ne Alhaji Ahmadu Mayo Bakos LGC Sarkin Mayun Baba. Abin da ya bani mamaki a jihar Plateau, siyasa ya zama ƙarya, siyasa ya zama cin amana. Manyan mu na Plateau sun cuce mu. Ina roƙon mutanen Plateau yanda muka yi muka zaɓi lalun mu yi haka mu kwada shi da ƙasa. Lalun ba mu da gwamnati Plateau. To don Allah dan Annabi talakan Plateau ba faɗa ba komai ko zai zaɓa wanda ya yi mishi kyau.
Assalamu alaikum, mai magana Aliyu Sabiu Sidi Gamfuri ne zan magana a Accra Ghana. Ina murna da sako ƴan matan nan da aka yi na Najeriya. Ina kuma ma ƴan Najeriya da uwayensu barka. Allah Ubangiji ya taimaka wa wanda kuma suka rasa nasu, to Allah ya sa sun huta kuma Allah ya ba su hankali.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim mutumin da zama a Kara, mutumin garin Dan Sara a jamhuriyar Niger. Ina nuna farin ciki na da murna da farin ciki da sako ƴan matan da aka yi ƴan makaranta a Najeriya. Ina yi ma wayannan ƴan mata ina yi musu barka. Allah ya ƙara kiyayewa gaba.
Madallah, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Baraguzan wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da aka zargi ƴan tawayen Yamal da suke sabon ɗaurin gindigindi daga Iran suka harba a kan ƙasar Saudiya sun kashe mutum ɗaya da jikata wasu mutane biyu a Riyadh, kamar yadda wasu kafofin yaɗa labaran Saudiya suka ba da labari. Waɗanda har yin ritsa da su ‘yan ƙasar Misrali da ke zaune a wata unguwa da ke babban birnin Saudiya. Rundunar mayakan sama Saudiya ta ce ta tare kuma ta lalata makamai masu linzami guda 7 da aka harba a kan Riyadh da wasu biranen ƙasar guda 3. Gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram akan yiwuwar tsagaita wuta. Kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi.
To madalla, yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Jiki ko hadda shirin ilimi gar kwadan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Elson. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Alheri.